أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيان هكا إني مكوغي سواتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أقاري والله سبحانه وتعالى وديا ليكام وأن رانا تجمعا mai albarka wadda ta yi daidai da 6 ga watan Rajab shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine kuma wata na 7 daga cikin watannin musulunci Rajab, wanda ya daidai da kuma wato 26 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallaci na cikin kan na Jandarmeri a unguwar Yantala, babban birnin Yamai, jamhuriyar Niger, don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a duk mako a duk sati ranar Juma'a tsakanin magariba zuwa isha. Wannan kuma shine darasi na 52 a cikin suratul baqara, kuma zai zamto wannan shine darasi na 50. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta.
Amin.
Idan ba a manta ba, a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 102, zamu tashi farkon aya ta 103, aya ta 102. Wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 202, yau zamu tashi farkon aya ta 203. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da bamu karanta, ya bamu ikon karantawa daidai da aiki da abin da yake daidai, kare mu daga fadawa cikin kuskure. Allahumma Allah subhanahu wataala ce wadhkurullah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
نعم الله سبحانه وتعالى واذكروا الله وأنبت الله تحن يكبر بري كما يدى ما لم يسكت الله أكبر الله أكبر دصورا سرككي الله سبحانه وتعالى ونلوكت الله في أيام معدودات a kwanaki waɗanda suke kididdigaggu waɗanda ba su da yawa, wato kwanaki ne guda uku, su ne ake kiransu ayyamut tashri', kwanaki guda uku, wato 11 ga wata, 12 ga wata, 13 ga wata na Zilhajj kenan. Waɗannan kwanaki su ne kamar yadda malamai suka yi bayani, wato su ne ayyamun ma'adudat. Yace to ku Allah yace ku ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki. Kan kuma ta muna cikin bayani akan abin da ya shafi aikin hajji.
Kun
gane ko? Kuma yau Allah ya da mun karasa fassara wannan aya, zamu dawo mu kawo ahkam da ke tattare daga cikin aikin hajji. Ayoyin sun fara da inda Allah subhanahu wataala yake cewa atummul hajja wal umrata lillah, ku cika aikin hajji da kuma aikin umara domin Allah subhanahu wataala.
Na'am.
To Allah ya ce wadhkurullaha, ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat, a kwanaki waɗanda suke kididdigaggu waɗanda ba su da yawa. Kwanaki ne guda uku, su ne ake ce ma ayyamut tashri'. An kira su da ayyamut tashri', saboda a rana abinda ake nufi da at-tashri' shine rana ko a shanya abu rana ta zo ta gasa shi sun kasance idan suka nama na hadaya da ake gabatarwa aikin haji a wancan lokacin ba irin wannan lokaci bane da akwai frigo da ake sa nama aje kai ya lalace kun gane ko to an yanka nama na hadaya da yawa sai a yayyanka shi a yi masa sala sala a yi masa siriri kamar yadda ake yi wa a kilishi to sai a yi wa nama haka sai a je kan dutse sai a shanya shi to wannan shanyar da ake a wa'annan kwanakin ne kun gane ko to a wannan kwanakin ake shanya naman har su bushe to shine Allah subhanahu wataala yake cewa abbaci Allah a wa'annan kwanaki shi yasa za ku ga mu ma da bamu je aikin haji ba wato a kwanakin wanda muke zamuna gida nake nufi wa'anda ba sa can za ku ga duk bayan sallah ta farilla za a dinga wa'annan kabari har sai a rana ta karshe daga cikin wannan bayan sallar asar za a tsaya da wa'annan kabari to Allah ne umarni wato ambaci Allah a wa'annan kwanaki na ayyamut tashri' Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini duk wanda ya gaggauta cikin kwanaki guda biyu nan an dawo magana akan jifa wanda ake yi a Mina kun gane ko wato ijifa da ake yi a ranar wato 11 12 13 kun gane ko to sai mutum ya gaggauta yi shi tsakanin 11 da 12 ya kammala ya tafiyarsa to Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini duk wanda faman ta'ajjala fi yawmaini duk wanda ya gaggauta a cikin kwanakin nan guda biyu fala isma alaihi to babu laifi a kansa yayi jifa maimakon ya kai kwana na 13 sai a kwana 11 12 ya kammala jifan da zai yi to babu laifi a kan shi Allah subhanahu wataala wato ba zai kama shi da laifi ba Allah ya ce wa man ta'akhkhara duk kuma wanda ya jinkirta kun gane ko malamai suka ce ya kai kwana na 13 dangane da jifa shi ma to fala isma alaihi babu laifi a kansa kaga sauki daga gurin Allah wanda wani yana gaggawa yayi ya gama ya tafi sai ya kammala a kwana 11 12 Allah ya ce babu laifi a kansa haka nan wanda yayi hakuri ya jinkirta duk da malamai suka ce wanda ya jinkirta ya kai kwana na 13 shi yafi falala amma duka dai Allah ya kore musu laifi Allah ya ce man ta'akhkhara fala isma alaihi wanda ya jinkirta shi ma babu laifi a kansa amma dukan su wa'annan babu laifi a kansu babu laifi a kansu da sharadi liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wane ne ya ji tsoron Allah shine wanda Allah ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ya kame da yi duk abin da Allah ya hana ba dangane da abin da aka hana a cikin sha'ani na aikin haji bai aikata wani laifi ba da gangan to wanda duk ya ji tsoron Allah shine wanda zai samu wannan falala ta cewa waman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi waman ta'akhkhara fala isma alaihi to wanda ya ji tsoron Allah shi zai samu wannan wato falala ta Allah subhanahu wataala ta kore masa ya samu zunubi ko ya samu laifi agade an ce wato liman ittaqa kuma yanzu sai Allah ya ƙara cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wannan ke nuna maka cewa aikin haji babban guziri da ake so mutum yayi shine tsoron Allah kamar yadda aya ta faɗa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ana buƙatar guziri na abinda zaka rike karka zauna da yinwa dan ka ci abinci ka samu karfin yin ibada domin aiki ne wanda yake bukata sai kana da lafiya da karfi to zama da yinwa kuma ba zai baka damar kai mai jin yinwa ba zai bashi damar ya aiwatar da wannan to amma kuma ana bukatar guziri na tsoron Allah domin shine jagora duk kudin da ka rike a hannu na guziri in babu tsoron Allah kuma zaka iya zuwa ka je ka dawo wato babu abinda ka samu sai ma laifi Allah ya mana tsari to kaga sai aka ƙara cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annakum ilayhi tuhsharun zuwa ga Allah wato za a tattara ku a ranar alkiyama gane ko wannan yake nuna cewa wato bayi a babban nasarar su a gurin Allah da kuma matsayin su a gurin Allah shine su kasance suna tsoron Allah shi yasa ayoyi da suke magana akan tsoron Allah suna da yawa musamman rana irin ta yau malamai a munbarin juma'a za ku ga suna yawan fadakar da mu tsoron Allah tsoron aya a tsoron Allah yawancin wato a khutbatul haja za ku ga malami a munbari sai ya karanto ayoyin nan guda uku kun gane ko daya cikin suratul nisa ita ce wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqu ya ayyuhan nasu taqwa fan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham kaga inna allaha kana alaykum raqiba kaga wannan aya ta bude da wato cewa aji tsoron Allah ya ku mutane mutane gabaki ɗaya ku ji tsoron Allah a gani aya ta farko ta cikin suratul nisa sannan sai kuma fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul ali imran Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah kada ku sake ku mutu ku je zuwa ga Allah subhanahu wataala face sai kuna mu'minai ka gani aya ta ƙarshe kuma cikin suratul ahzab ne ko Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wacce take ta daidai kun gane ko yuslih lakum a'malakum sai wato Allah ya kyautata muku ayyuku kun gane ko yuslih lakum a'malakum sai ayyukanku su yi kyawu wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya gafarta muku dhunubanku ko ba haka ba kaga duka wannan yana nuna cewa dai tsoron Allah shine jigon tafiyar rayuwa ga dan adam kun gane ko mutum ya ji tsoron Allah ta hanyar bin umarnin Allah subhanahu wataala da kuma hanuwa daga abin da Allah subhanahu wataala ya haramta masa to kaga a karkashin wannan aya Imam Ibn Kathir ya kawo ta ruwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa ayyamut tashri dangane da Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yace ayyamun ma'dudat ay ayyamut tashri' sune ake nufi da wa'annan kwanakin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a hadisin wato Uqba bin Amir Allah ya kara masa yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yawm wato yake kiran su ayyamul aklu wa shurub ranaku na ci da sha wato a wa'annan ranakun bai halatta ma mutum yayi azumi ba ranaku ne na ci a sha koda ka kasance mai yawan ibada ne inde kamar yadda aka ce ranar sallar idi ba a wato yin azumi to kai hakuri in layya ta zo wa'annan kwanaki uku na ayyamut tashri ka bar su wato ka ci ka sha saboda kai dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sune ayyamun ma'lumat sune kuma ake kira da su ayyamun ma'lumat domin akwai ayyamun ma'dudat akwai ayyamun ma'lumat to dai sune ake ce musu ranaku sananni kun gane ko wanda suke afkuwa a cikin kwanaki wato na goma na farko na Zulhijja kun gane ko kun ga su a ranar 9 ga wata suna tsayuwa a Arfa ko ba haka ba mun kuma a ranar sai mu yi azumi su ba su yi azumi ranar 10 ga wata kuma a yi yanka mu ma za mu sallar idi sannan mu yi yanka ko ba haka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a hadisin yawmu arfa ita ranar arfa kenan ranar 9 ga wata wa yawmun nahar da kuma ranar yanka ita ce ranar 10 ga wata kun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ayyamut tashri' da ko tashriq da ayyamut tashriq wa'annan kwanaki kwana na 11 da 12 da 13 manzo Allah ce iduna wannan idun mu ne abinda ake cewa idi kwanakin da suke dawa su maimaito kamar juma'a ita ma ana iya ce mata idi duk sati take maimaituwa kun gane ko kamar sallata idul adha idul fitr ta salla azumi to duk shekara kaga tana maimaituwa su ma ana kiransu eid haka nan sallar layya tana dawowa ko da yaushe duk abin da ke dawowa ya je ya juyo ya zagayo ake kira idi kun gane ko daga ada ya udu ne asalin inda aka ciro kun gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan kwanaki iduna ahlul islam mu ma abota musulunci kenan wanda ba musulmi ba kafiri ba idinsa bane sannan haka nan ina amfani da wannan dama in jawo hankalin ƴan uwana musulmi idi a wajen mu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muna da iduduka guda biyu sanan idul adha wa idul fitr wa idul adha kun gane ko na sallar azumi da kuma sallar layya sai kuma waɗanda ake cewa kamar juma'a da sauransu amma duka sallolin da ba na musulmai ba ka kiyayi wato zuwa ka taya arna murna da wannan idin kun gane ko domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa min kuma menene ma'anar wannan idin nasu yake kunsa wanda yake wannan murna ta bikin wannan idin yana farin ciki ne da cewa fa gashi wato waɗansu abubuwa da ya kudirce na aqidarsa wanda yake kafirci ne kai tsaye yana murna da wannan abin ne to in kaje ka ce kana murna ko kana taya shi murna kenan kana taya shi murna saban Allah subhanahu wataala kana taya shi murna kafircewa Allah ko kana taya shi murna bi yadda da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne Allah madaukaki wanda ya cancanta abota ko kana taya shi murna Allah yana da da ko kana taya shi murna cewa allolin nan ba guda Allah ba ɗaya bane allolin uku to shi yasa ka kiyaye wannan murna da irin waɗannan kwanaki wanda ba idi bane na musulmi muna da idin mu ba ruwanka da taya su murna addinin ka ya hana addinin ka akwai ya ce ayi mu'amala da su mu'amala ta kyau kuma ya cire maka cewa ba yana baya daga cikin mu'amala abin da zai taba addinin ka kai kuma ka nuna wai wannan mu'amala ce cewa ka je ka taya shi murna ko ka ce barkan mu da wannan duka wannan addinin ka ya hana ka duk mu'amalar da addinin ka yayi bakka kai da shi ka kyautata masa ko ka taimaka masa in yana bukatar wani taimako wanda ba zai je ba wai dan ya je ya aikata abin da yake kafirci ba bai da lafiya kana iya ka taimaka masa ka bashi magani ko ka kai shi hospital ko kana ganin shi cikin yunwa zai mutu kana iya taimaka masa da abinci duka zamantakewa ka bashi kariya an kaga za a cutar da shi ba da haƙi ba duk addinin ka ya yarda amma ka taya shi murna addinin sa wannan ya saba ma addininka Allah subhanahu wataala ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Allah ya ce ka ce wa kafir ya ku kafirai haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la a'budu ma ta'budun ni bazan bauta abinda kuke bautatawa ba wala antum abiduna ma a'bud ko kuma ba za ku bautatawa abinda nake bautatawa ba kun gane ko kaga Allah su har karshe Allah ya ce lakum dinukum waliyaddin addinin ku na gare ku ni ma addini na na gare addinin ku na gaburci ku je ku yi kayan ku addini na na musulunci ku banni da kaya na in kun gane ko to kenan bai halatta musulmi ya dinga murna da irin waɗannan bukunkuwa na kafirci ba haramun ne kuma wannan ana ji mai tsoro ya kai shi ga fita ga addinin sa na musulunci musamman akwai littafi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi mai suna Iqtida'u Siratul Mustaqim Iqtida'u Siratul Mustaqim mukhalafatu ashabul jahim ngane ko mukhalafatu ashabul jahim wato littafi ne da yake bayani akan idudduka nau'in da suke kafirai wanda ya saba ma idi ko ya sabawa tsari na addinin wato namu na musulunci wanda kuma mu ma yayi bayanin namu idudduka wanda sun saba ma nasu wato bai halatta ba ka dinga yin musharaka da idudukan su Allah ya mana tsari wannan aya ta taho cikin ayoyi waɗanda suke magana akan aikin haji da umara wanda a yanzu zamu yi kokari a mu yi bayanan ayoyin gabaki ɗayan su in gane ko abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a dangane da waɗannan ayoyi a kafin mu shiga kai tsaye cikin bayanai akan hukunce-hukunce domin hukunce-hukunce goma ne zamu kawo su da maganganun malamai dangane da abin da ya shafi aikin haji da umara akwai maganar da wato na fada wancan sati na je na saurara na yi kuskure cikin fadar jingina magana game ita wato na ce arka rukuna aikin haji guda hudu ne jumhurin malamai ko ba haka ba shine al-ihram da me da tawaful qudum ko tawaful ifada ko tawaful rukun ake kiran su ko as-sa'i baina as-safa wal marwa uku ko sai kuma me al-wuquf bil arfa hudu ko sune rukuna aikin haji duk wanda bai samu wayayi wa'annan ba ko yayi uku ya bada bai samu aikin haji ba kun gane ko dole sai kayi su gaba ki da shine rukuni kun gane ko rukuni ya kai dubu a cikin abu in kai 999 ba kai dai ba to abin ya rushe dole sai ka kawo sai muka ce Abu Hanifa ya cika na biyar ko muka ce me al-mubitu bi mustalifa muke cewa Abu Hanifa ba Abu Hanifa bane ba so nake in ce Ibn Hazm wato Imam Ibn Hazm wato malami babba jigo a cikin wato manhajina wato zahiriya shi ya bi zahirin aya da take da nassoshi da suke nuna cewa kwana a Muzdalifa sai shi ma ya sanya shi a cikin rukuni na aikin haji Ibn Hazm ba wato Abu Hanifa ba kamar yadda na faɗa wannan shine gyaran maimakon ce Ibn Hazm sai nake cewa Abu Hanifa Ibn Hazm shine ya tafi akan mubitu bil Muzdalifa kwana a Muzdalifa kun gane ko yake ganin rukuni ne amma ba rukuni bane wajibi ne shi ko wajibi in ka bar shi ba za a ce aikin hajjin ka bai ba in ma za a neme ka da yin wani abu sai dai a ce yanka ko ba haka ba to ba wajibi ba rukuni bane sai dai a kira shi wajibi saboda manzo Allah ya ce a yi shi kuma ya wato kuma an sauƙaƙa wa wasu kamar yadda muka ka muka ce an sauƙaƙa wa mutumin da ya tafi da mata kun gane ko to shi ba dole bane ya iya yi kwana tsakar dare ya tafi sa zuwa Mina haka nan mutumin da shi ne ya koro dabbobi dan ya kai su gurin da za a yi hadaya da su ka san kafin a yanka dabba ana ba ta ruwa to ya kamata ya je dan ya ba sai ya kwana ba dan ya je ba su ruwa su sha kafin lokacin yankan su kun ga haka nan tsofaffi su ma an musu sauki ba dole bane sai sun kwana a wato Muzdalifa wannan shine a takaice kuma dangane da aikin haji wato gaskiya mutum inda Allah ya bashi iko zai je to ya samu malami ya zaunar da shi ya karantar da shi wato aiki ne wanda yake yana da sauki yana da wahala saukin sa shine ka sa niyya mai kyau kun gane ko wahalar shi kuma a ce baka kokarin sanin abun har sai lokaci ya kore ko kuma ka je ai ta dora ka akan wasu abubuwa wasu ba wajibi ba sa ka kai su kai ta wahala kun gane amma idan ka samu kai shi a ilmance sai ka samu saukin sa Allah ya bamu ikon wato zuwa sauke wato farin
amin
ahkamu shar'iyya na farko hukunci da zamu fara shine al-hukm al-awwal hal umara wajibatun kal hajj shin umara wajibi ce kamar yadda aikin haji yake wajibi musan aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda na biyar to shin shi ma umara daidai yake da aikin haji malamai suka ce wato ikhtalafa al-fuqaha fi hukm al-umar malamai sun yi sabani malaman fiqh dangane da hukuncin umara fa dhahaba ash-shafi'iyya والحنابلة الى انها واجبة واتو مذهب الشافعية ده مذهب الحنابلة يمكن سعودية kenan da Shafi'iyya musamman mu ce yankin Misr da yawancin mutanen Asia irin Indonesia da sauran su duka sune suke bin mazhab Shafi'iyya Hanabila kuma yankin Khalij Saudiya yawancin suna bin manhaji ne na Imam Ahmad bin Hanbal sune hanabila kun gane ko ila annaha wajibatun kal hajj su sun tafi akan cewa wajibi ce umara kamar haji shi yasa da yawa ma mutanen mu za ku ga in suka tafi aikin haji me suke yi wani irin aikin haji suke yi mutanen yankin mu idan suka tafi aikin haji za ku ga yawanci tamattu suke yi suna ƙara na aikin haji da umara ne kun gane ko saboda su a fita daga sabanin gabakida wannan ra'ayi kuma na Shafi'iyya da Hanafiyya وهو مروي عن علي بن ابي طالب شيله مذهبي نا علي بن ابي طالب cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin khulafa'ur rashidi kuma sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ibn umar sanna abdullahi dan umar ibn khattab abdullahi dan umar yana cikin mazhabin cewa umara wajibi ce kamar aikin haji haka nan wa ibn abbas habrul umma abdullahi dan abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habrul umma malami na wannan al'umma masanin tafsirin alqur'ani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tafi akan cewa umara wajibi ce kamar aikin haji وذهب المالكية والحنفية sai kuma mazhaban mu da muke yi a wannan yanki ake bi gane ko yankin garbu afrikiya kamar afrika ta yamma da wasu bangarori kuma na duniya su sun tafi akan da a hanaf sune hanafiya bangaren turki suna bin wannan mazhabi na abu hanifa kun gane ko da ire-iren su to su sun tafi akan ila annaha sunnatu umara sunna ce su kuma sun sabu mazhabin su a cikin sahabbai wa huwa marwi an ibn mas'ud an samu ra'ayi daga abdullahi dan mas'ud wa jabir bin abdullah su ma wa'annan duka suna cikin malaman sahabbai su sun tafi akan cewa sunna ce ba wajibi bace ba kowanne ya bada dalili ba magana kawai kai tsaye ba dalilin shafi'iyya da hanabila suka ce imala yace istadalla shafi'iyya wal hanabila ala mazhabihim bibid'ati adillatin nu'jizaha fiha fima yali wato shafi'iyya da hanabila sun kafa hujja a mazhabin su da wasu dalilai daga basu wuce goma ba daga uku zuwa tara haka daga cikin dalilan shine fadan Allah madaukakin sarki zamu takaice Allah ya ce suka ce fadan Allah wa atummul hajja wal umrata lillah Allah yayi umar ya ce ku cika aikin haji ku cika umara dan Allah wannan umarnin ya ce irin umarnin da aka ce a haji shi aka fada a umara shi yasa suka ce to umara ma wajibi ce kamar yadda yake haji wajibi ne kun gane ko sai suka ce faqad umirat al-ayat bitimam wa huwa fi'lu shay'in wa itiyanu bihi kamilan tamman fa yadullu ala al-wujub haqiqa aya ta yi umarni da cikawa cika abu kuma shine aikata shi zuwa da shi a bisa cikada wato kyakkyawan wato yi kayi shi sosai yadda kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wannan yana nuna wajibcin umara sannan dalili na biyu da suka kawo shine hadisi wanda suka ce ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihi annahu qala li ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbansa man kana ma'ul hadyu wanda ya kasance akwai hadaya a tattare da shi fal yuhallil bihajjihi wa umara bihajjatin wa umara wa umaratin duk wanda ya kasance akwai hadaya a gare shi to ya gabatar da ita wato dangane da aikin hajjin sa da kuma umarar sa kamar su sun dauke abin cakuɗa magana akan aikin haji da umara kenan abinda ake nufi ya yanka wannan wato hadayar tashi dangane da umara ko kuma aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya kawo magana akan yanka hadaya dangane da aikin haji da kuma umara bai bambanta su ba wannan shine dalilan su da suka kawo dalili na uku zanda zamu takaice akan sa su ma haka mallam ya takaice akan sa shine abinda aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace umara wato da haji wato suna nan ha zuwa ranar alkiyama kun gane ko ana shigar da umara cikin haji kun gane ko ana shigar da umara ko an shigar da umara cikin haji wato har zuwa ranar alkiyama to wannan yake nuna ita ma umara din da wajibi ce ga dalilan wa'annan malamai amma dalilin wa'anda ba su ba daga cikin sahabbai dalilin wato su Abu Malik Malikiya da Hanafiya su sun kawo dalilan da yake nuna cewa wato umara ba wajibi bace ba sunna ce dalili na farko suka ce adam zikrul umarata fi ayati lati dallat ala faridatil hajj rashin sanya umara cikin ayoyin da suke nuna wajibcin aikin haji domin Allah subhanahu wataala ya ce walillahi ala nnas hajjul baiti Allah ya sanya ga mutane wajibcin aikin haji amma bai ce umara an sanya wajibcin ta ba sannan a cikin aya wata ta daban Allah ya ce cikin suratul hajj wa azzim fil nas hajj kaga wannan ma ayat ta ce an yi izini ga mutane su aikin haji to duka ba a samu wato wata aya da ta ce umara aje wato ta zo da siga wajibci ba kun gane ko sannan suka kawo dalili na biyu a cikin hadisi da suke kafa hujja da shi ko kuma suka ce innal ahaditha as-sahiha allati buyinat qawaidul islam cewa hadisai da suka zo masu tarin yawa wanda suka bayyana kun gane ko wanda suka bayyana wato hadisai da yawa wanda suka zo suka bayyana wato rukunai na musulunci guda biyar kun gane ko basu zo sun bayyana cewa wato akwai umara a ciki ba wannan shi ma dalili ne mai karfi wanda suka faɗa kun gane ko amma ita ko haji an samu cewa dalili ya zo ya nuna ko dalilai masu yawa sun nuna rukuni ce daga cikin rukunan musulunci sannan dalilin su na biyu hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-hajju jihadun haji jihadi wa umaratu tatawwu'un ita ko umara tatawwu'i ne aiki ne na nafila wannan hadisin dai duk da ingancin sa ban bibiye shi ba amma dai yana nuna cewa haji ba ko da za a iya kiran wato umara wato wajibi ne ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya horewa wato ba za dai a kai shi matsayi na wato haji ba dalili na hudu da suka kawo shine abinda aka rawaito daga Jabir dan Abdullahi anna rajulan sa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wataala tabbata a gare shi yace anil umara dangane da umara shi wannan mutumin ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da umara awajibatun hiya shin wajiba ce umara wajiba ce kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la a umara ba wajibi bace kun gane ko
na'am
kenan amma manzo Allah yace wa anta tamiru khairul lakum ku yi umara shi yafi alkhairi gare ku me yake nuna cewa lalle sunna ce wacce take koda zamu ce sunna ce mai karfi wanda ku yi ta idan kun samu da ina ga zamu takaice anan sai mu tafi hukunci na gaba dan saboda lokaci amma dai magana ta karshe Imam Shaukani babban malamin tafsiri ne yake shi ma ya tafi ya kawo ra'ayi wanda ya kawo cewa wato idan mun dauki cewa ita umara mu dauke ta a ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama yana da iko wato a ce masa sunna mai karfi amma dai mala yace maganar da za a furin jayarwa wato yace kala shekani yace wa hadha in kana fihi ba'd lakinnahu yajibu al-musiru ilayhi jam'an bayna al-adillati wa la siyama ba'd at-tasrih صلى الله عليه وسلم بما تقدم من حديث جابر عن الوجوب وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلاله على وجوبها كودا باعتي تا كاي متسين aikin haji ba ita umara za iya cewa tana iya kaiwa matsayin wajibi wajibi kuma bai kai rukuni karfi ba kun gane ko almuhim dai bata kai aikin haji wato zama wajibi ba wa aikin haji ya kai matsayin rukuni wanda in babu shi babu musulunci kun gane ko amma ba za a ce wanda ya bar umara ba ya fita daga musulunci sai dai a ce ya bar wajibi kun gane ko wannan shine hukunci na gaba shine al-hukmu thani hukunci na biyu shine hal al-ihsar yashmalu al-marid wal-adu da Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in uhsirtum famastaysara min alhad, ko ba haka ba, idan an katangance ku, idan an hana ku, an kare ku daga kuje ku wuce ku shiga Makka ku yi aiki, ku karasa aikin ku na haji ko umara, kun gane ko, shine al-ihsar, kange mutane, kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo zai shiga wato Makka, kafirai suka hana shi, dole sai da ya koma sai shekara mai zuwa, wannan shine al-ihsar, kange ka. To sun malamai sun yi sabani cewa kange wannan iya makiyasa hana ka ne, ko ko rashin lafiya tana iya daukan ma'anar kangewa, mun taba bayani da shi a wancan sati. Ittalafa al-ulama fi sababi dhikri yakunu bihi al-ihsar walladhi yubihu lil muhrim at-tahalil min al-ihram. Malamai sun yi sabani cewa wani irin kangewa ne ya halatta mutum ya cire ihram, ya aikata abin da ake cewa ba zai aikata ba sai bayan ihram. Shin kange wannan dole sai ta maki ta kafirai in sun hana ka shiga Makka, koko ya shiga in rashin lafiya ne, in wani abin tsoro ne, in guzurinka ya kare duka zai iya shiga, ko ka taho da matarka sai ta rasu, duka zai iya daukan wannan ko ba zai iya dauka ba. Fazahabul jumhur Malik wa Shafi'i wa Ahmad, kun ga malamai nawa uku cikin mazhaba, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kun gane ko, ila anna al-ihsar la yakunu illa bil adu. Jumhurin malamai sun tafi cewa ihsar, kangewa baya halatta maka kayi abin da ake halattawa, ko kuma kayi abin da ake cewa mahzuratul ihram, sai ga wanda makiyi ya kange shi. Wannan Imam Malik akai akan haka ya tafi, Imam Shafi'i akan haka ya tafi, haka nan Imam Ahmad, kenan ya rage waye bai bi su ba, shine Imam Abu Hanifa cikin guda hudu, kun gane ko,
na'am.
Li'anna al-ayata, domin ita wannan aya da Allah ya ce fa in uhsirtum famastaysara min al-had, malaman suka ce fi ihsarun nabi sallallahu alaihi wasallama am hudaybiya, ta sauka ne dangane da kangewar da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka hana shi shiga cikin wato Makka a shekarar da ake kira amil hudaybiya, kun gane ko, inda mamuni'a min duquli Makka, lokacin da aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga Makka, wa huwa wa ashabu, ko wa huwa wa ashabu, da shi da sahabbansa aka hana su, wa kanu muharrimina bil umara, bayan kuma suna da ihrami sun dau harami na umara, amma aka kange su, kun gane ko, to wannan aya sai ta sauka akan gaba. Wa qala ibn Abbas, shi ko Abdullahi ibn Abbas cikin sahaba yace la ihsara illa hasrul adu, babu wani kangewa sai na maki, kenan shi ma ya tafi akan abin da Malik da Shafi da Ahmad suka, amma Abu Hanifa yace ya tafi akan ila anna al-ihsara yakunu min kulli habsin yahbusu al-hajj an al-bayt, wato kangewan nan ta dauki ma'anar duk wani kangewa da za a yi wa al-haji daga dakin Allah wato Makka, daga maki ne, min aduwin aw maridun, wato maki ne ko mara lafiya, aw khawfun, ko kuma wani tsoro, kun gane ko, kamar a hanya akwai ana fada duka zaka iya ka tsaya wannan tsoron ya hana ka an kange ka, to wannan su sun tafi akan haka. Shi Abu Hanifa yace kai koda guzurinka ya kare, kun gane ko,
na'am,
kai ko kuma abun hawanka ya bace, a wancan lokacin suna tafiya akan raƙumi ko ko jaki ko wani abu ko doki, to ko abun hawanka ya mutu, kai yace koda matarka ce ta mutu a hanya, kun gane ko, da waɗansu waɗannan yace duk suna cikin min a'azaril mani'a, suna cikin wato uzurin da za a yi masa mutum ya shiga cikin wato karkashin mahzuratul ihram. A hujjatu wa hujjatuhu zahiratul aya, shi hujja ta Abu Hanifa yace dalilin sa shine zahirin aya, kun gane ko, zahirin ita aya, zahirin ita wannan aya ta cewa fa in uhsirtum, idan kuka aka katangance ku aka hana ku shiga maka kun gane ko yace fa innal ihsar domin shi ihsar kama ya kulu ahlul lugha wato abu hanifa yace shi ihsar kama yadda malaman lugha suke cewa yakunu bil mar yana kasancewa da rashin lafiya kun gane ko haka abu hanifa ya tafi akai ya kawo dalili da hakikanin aya suko jumhur suka tafi akan cewa a ihsar baya dauka sai ga wanda yake maki kun gane ko to a takaice dai magana mafi inganci ko kuma wanda zamu dauka gaskiya ihsar yana daukan koda ba maki ba koda rashin lafiya domin hadisai sun nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a aikace kamar wato ɗaya daga cikin mataye yaje wato gurinta ya tarar da ita tana rashin lafiya kun gane ko ko kuma ta da son ta aikin haji amma tana tsoron wato kar ta fara aikin haji rashin lafiya ta dawo mata kun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta dauki niyya da cewa mazala ce da ita hujji wa shartati ki dauki aiki niyya yin aikin haji amma ki sa sharadi ki ce wa shartati anna mahalli haythu habastani nayi niyyan aikin haji amma inda zan wato warware wato ihrami na inda aka kadan aka katangance ni wato aka samu matsala rashin lafiya ta dawo kenan koda da rashin lafiya wato ta zo mutum yana iya shiga cikin karkashin wato ya aikata abin da yake mahzuratul ihram kenan daga baya sai ya zo ya gabatar da hadaya a yanka hadaya maimakon wanda yake kenan dai mu tafi akan cewa ba wai kangewa ta maki ba har rashin lafiya har waɗansu uzurruka wanda shari'a ta karba wato idan suka samu mutum yana iya saukewa daga baya sai ya yanka hadaya kamar yadda muka karanta hadisin Ka'ab bin Ujra wancan sati ya zo wato kansa yana damun shi kwarkwata tana zuba manzo Allah ya ce ya yanki aski kansa daga baya sai ya gabatar da hadaya ko ba haka ba to wannan sune dai maganganun malam Allah ya wato wallahu alam Allah ya bamu ikon aikata abin da yake daidai
amin
hukunci na uku daga cikin al-ahkam ash-shar'iyya wanda suke abin nan dangane da alaka da aikin haji ko umara wato annabi sallallahu alaihi wasallama ko in ce malam ya kawo wata mas'ala ita ma mai muhimmanci zamu tafi a gurguje dan lokacin ya bamu iko mukammal ko da ban karanto duka abin da yake na larabcin ba sai in kawo bayanan shine ma za yajibu alal muhsir wa aina mawdi'il dhabhil hadi menene yake wajaba ga wanda wato aka katangance shi wanda ya samu matsala daga cikin aikata wasu mahzuratul ihram sannan kuma a ina ne za a yanka wannan sune tambayoyi guda biyu na farko jumhur shafi'iyya da malikiyya da ko ince shafi'i da malik da ahmad Allah ya musu rahama sun tafi akan cewa wato gurin da aka kange mutum zai yanka anan ko kuma gurin da yake ma gurin cikin harami ne ko da cikin harami ne zaka yanka ko kuma gurin da aka samu matsala da ta larura ta same ka wato nan ma zaka iya kai yanka amma Abu Hanifa shi ya tafi akan cewa la yan haru illa fil har ba a yanka hadaya sai a harami kun gane ko amma jumhurin malamai sun tafi akan zaka iya yanka ko iya a gurin da aka kange kan zaka iya yanka hadaya amma shi Abu Hanifa yace saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa thumma muhilluha ila albaytil atiq sannan gurin da aka halatta a yanka ita hadaya shine baitul atiq wato gurin daki wanda yake dadadde ana nufin da dakin harami kun gane ko amma ibn Abbas yace idza kana yastati'u alba'th bihi ila al-haram idan mutun yana da iko ya kora dabbar sai ta je harami to ibn Abbas yace wajibi ne yanka ta a can kenan a harami amma wa illa idan bai da iko ya kora dabbar sai zuwa harami to yanharuhu fi mahallil ihsab, zai yanka a gurin da aka kange shi. Kenan kaga wannan shike nuna cewa idan kana da dama an fi so ka je can harami, idan ba dama ka yanka ta inda aka kange ka, wato ita wato hadayar taka. Wannan kenan shi ma za mu takaice shi. Magana ita ce dai mafi inganci, duk inda mutum ya samu dama ya yanka hadayarsa inda aka kange shi ne koko harami. Amma idan da dama an fi so, kamar yadda Ibn Abbas ya ce, ka je can harami sai ka yanka. Gurin kun ga wannan kenan. To inda magana akan cewa me za a yanka din, malamai suka ce abin da aka ce a yanka, wanda kuma su ma wato da yawa malamai sun tafi, jumhuri sun tafi akan shine a yanka abin da yake raƙumi ne ko saniya ko akuya. Wannan shine maganar jumhur. Amma shi Imam Malik da Imam Shafi'i suna ko ince Imam wato Imam Shafi'i Imam Shafi'i yana ganin cewa baya wadatarwa a yanka wato akuya, ko dai saniya ko dai raƙumi. Kun gane ko? Amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ana iya a yanka, kuma wannan shine ra'ayi daga cikin ra'ayin manyan sahabbai. Daga cikin su akwai Abdullahi wato bin Umar, Allah ya ƙara masa yadda, yace ko dai raƙumi ko saniya ko abin nan, yace wala tajzi shat. Yawa shi Abdullahi dan Umar shi baya ganin cewa wato za a iya yanka akuya, amma dai magana mafi inganci ana yanka ko da akuya. Kun gane ko? Domin malamai suka ce mafi karanci ita ce akuya, kuma an samu a lokacin su sahabbai ana iya a yanka akuya. Kun gane ko? Tujzi'u shat, tunda Allah ya ce famastai sara min alhadi, duk abin da ya sauƙaƙa gare ka na yanka. Kenan akuya ta kai ita ma a yanka ta, ana yanka akuya. Amma shi dai Abdullahi dan Umar ya ce akuya ba ta yi sai dai raƙumi ko saniya. Kaga in aka ce raƙumi ko saniya, kaga ya sabawa faɗin Allah maɗaukakin sarki famastai sara, wani abin da ya maka sauƙi. Da yawa mutane ba zai musu sauƙi ba saniya ko raƙumi. Kenan sai mu ɗauki ra'ayi na malaman da suka ce wato koda wato saniya, koda kai akuya ce za ka iya ta yanka. To shi ma wannan za mu taƙaita a kan haka. Wato mun ji dai magana guda biyu kenan, mafi ƙaramci akuya, mafi girman abin da za ka yanka kuma raƙumi. An samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka raƙumi 100. Kana da tarihi mai kuɗin da yanka raƙumi 100 a hada? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka 60 duka da hannunsa ya yanka su, amma guda 40 ya wakilta a yanka masa. To kaga wannan ke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyauta, mai karamci, kuma haka ake so. Indai kana da wadata sai ka yanka abin da yake za ka samu lada da yawa. Hukunci na gaba shine wato dangane da hukuncin tamattu'i, nau'in aikin haji. Kamar yadda muka faɗa kala uku ne, akwai al-ifrad, akwai at-tamattu, akwai kuma al-iran. To shi tamattu'in, tunda shine aya ya zo da shi, hukuncin tamattu'i kuma alladhi yajudu al-hadi, wanda ake sanya masa hadaya. Idan ka hada aikin haji da umara, kun san shi ma za ka yi yanka hadaya ga wanda ya kasance ba dan maka ba. Kun gane ko? To wannan malamai sun tattauna, shi ma ba wata magana za mu tsaya ba, tunda mun yi bayani akai abin da aka ce idan mutum ya yi tamattu'i a kwanakin haji sai ya hada ya yi umara tare, ko ya fara ihrami na umara kafin kwanakin hajji su zo. Kun gane ko? Kafin ya gama aikin umara kuma ya ƙara nashi da aikin hajji, shine tamattu. To wannan yana sawa sai mutum ya yanka hadaya bayan ya gama. Kun gane ko? To idan ba shi da shi saboda rashi, kun gane ko? ko kuma ita dabbace tayi wahalar samu sai aka ce yayi me yayi azumi uku a Makka kun gane ko a wannan kwanakin wasu suka ce a kwanakin ayyamu tashri zai wasu suka ce a kafin da ya baro Makka yayi uku kun gane ko sannan kuma idan ya dawo gida wajen iyalinsa yayi bakwai sai ya zamto goma to abinda zamu tattauna maganar da aka samu sabani a cikin ta cewa yaushe ne zai yi wannan bakwai shin bakwan nan dole ne sai ya dawo gida koko tun daga hanya zai fara yin su ko kuma yana iya fita garin Makka ko da Madina ne je wani waje wasu suna ganin cewa a'a sai ya dawo gida wasu suna ganin cewa a'a ko bai dawo gida ko a hanya ne zai to amma dai magana mafi inganci sai ya dawo gida wajen iyalinsa sai yayi guda bakwai wannan shine maganar da Imam Shaukani ya tafi akan ta kuma take da dalili wanda yake mai karfi yake cewa wa arjahu faqad thabata fi sahih magana mafi inganci wanda tafirin jayi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa min hadisi ibnu umar hadisi abdullah dan umar annahu sallallahu alaihi wasallama qala man lam yajid fasiyam thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idha raja'a ila ahli yana wanda bai samu dama ya samu hadaya ba ya yanka to ya azumi uku a Makka kenan sannan yayi kuma guda bakwai in ya dawo gurin iyalinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza raja'a ila ahlihi idan ya dawo gurin iyalinsa sai hukunci na biyar shar ma hiya shurutul wujub da mutamattu me sharuda da aka sanya kafin a zubar da jini na tamattu wasu malamai sun tafi akan sharuda ne guda biyar amma Imam Malik ya tafi akan sharuda ne guda takwas bari mu karanto sharuda sharidi na farko shine wato taqdimul umar ala alhajj mutumin ya dauki ya tafi bayan an yi azumi ya tafi Makka kawai ya dauki ihrami cikin Shawwal na umara yana da niyya kuma ya hada shi da aikin haji to dole wannan idan ya gama sai yayi gabatar da hadayen kun gane ko daya kenan ko na biyu falau hajja thumma atamara yawa yake cewa to da mutun zai yi aikin haji daban yazo yayi umara daban wannan baya cikin tamattu na biyu shine an yahrum al bi umrati fi ashhuril hajj shine mutun yayi uma yayi dauki niyya ta umara a cikin watannin nan na haji guda uku ko dai Shawwal ko Zulqa'da ko kuma Zulhajj to inda mutun yayi umara a wannan watannin shi ma hadaya ta zama dole gare shi bi kenan ko na uku shine suka ce wa an ya hujja fi tilka sana liqaulihi ta'ala faman tamatta'a bil umrati ila alhajj yayi umara da haji a shekara guda wannan suka ce shi ma wato inda mutun ya haka to dole sai ya gabatar da hadaya hudu kenan ko wasu suka ce a sai dai in zai fita a shekarar bayan yayi wato haji yaje ya dawo ya fita yaje ya dawo wasu suna ganin wasu suka ce a kawai in dai a shekara ɗaya ce yayi kawai sai yayi ya gabatar da hada to na biyar suka ce shine wa an yahrum bil haji min Makka kun gane ko fa in ada ila muqit fa haruma bil haji la yalzumu ita ce magana kusan iri daya ce da wacce mutumin da ya dauki harami na haji a Makka kun gane ko sai da yazo Makka ya dauki harami na haji suka ce amma idan ya dawo miqatinsa da yake daukan niyya sai ya warware wato umararsa sannan ya kara daukan wato niyya ta aikin haji to babu laifi kun gane ko wannan sune rukunai guda biyar shi kuma Imam Malik ya kara guda uku suka zama takwas bayan waɗannan guda biyar da muka ji to shi ya kara da cewa yace shurutu samaniya aljam'u bainal hajji wal umara dai kenan sai nan kuma fi safarin wahid bi kenan yace fi amin wahid uku kenan yace fi shaharil hajji hudu kenan wato a watannin haji sannan kuma ya kawo sai yace taqdimul umara ala alhajji kenan shida wa an yakuna alihram alhajji ba'da ifragin min alumara sannan mutum kawai bayan ya gama aikin umara kawai sai ya dauki wato niyya ta haji shi ma wannan yana sa sai ya zubda ya gabatar da hadaya ta hanyar zubar da jini na bakwai yace wa an takuna al umaratu wal hajj ala shakhsin wahid ya kasance wannan umarar da hajjin da mutum yayi ya kasance duk tasa ce mutum guda ne kun san mutum yana iya wani aikin haji ko umara misali idan ka taba yin tafarrula kana iya kai mahaifinka ko wani dai ka wakilci wani kai masa to in dai kai in ba kai ne zaka yi wa kanka ba suka ce kana iya ka hada ba tare da ka gabatar da hadaya ba a yadda suka kawo shi yasa in ba amma in kai kadai ne duka kai kadai to dole sai ka gabatar da hadaya kun gane ko
no
sannan sharadi na takwas da Imam Malik ya kawo shine wanda wa'ancin su ma ba su kawo ba wa Allah ya kuna min ahli makka kuma ya kasance ba dan makka bane domin dan makka ne bai da matsala Allah ya ce zalika liman yau zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram wannan gabatar da hadaya zai kasance ga wanda iyalinsa ba dan makka bane kenan shi ba dan makka bane wa'annan su ne guda biyar sai hukunci na shida a gurguje wato man hum hadirun al masjid al haram kenan wannan magana da muka kare da su wa ake cewa yan makka su wa ake nufi da hadirul masjid al haram kenan wanda yake dan wato dan garin makka to wannan wato sabani maganganu ne guda uku imam malik yace hum ahlu makka bi ainiha wa'anda suke yan garin makka asalin garin makka su ake nufi kun gane ko waqtarahu at-ta'awi kuma imam at-tahawi ya zabi wannan ra'ayi na imam malik ya kuma rinjayar da shi ibn abbas yace hum ahlul haram sune wa'anda iyake wanda aka ce nan harami ne in dai sune yan harami to wa'annan sune wato hadirul masjidil haram wa qala hafiz wa huwa adh-dhahir imam al-hafiz yace wannan kuma shine zahiri magana ibn abbas sannan imam shafi yace man kana ahluhu ala al-aqall musafatu taqsuru fiha as-salati wa do wanda ya kasance iyalinsa kun gane ko ba su wuce masafa wacce zaka ce za a yi wa sallah kasuru ba kenan shi ya bada ta da tsayi kenan ya kai kilometoci wanda za a sai an kai ba za a kai inda za a ce balaguro akai amma misali da kanan zuwa alhamdulillah balaguro ne in balaguro ne to sai mu ce wanda ya kai alhamdulillah ya fita daga cikin wannan tsayin wannan balaguro sai mu ce to duk wanda bai wuce niyame da mil irin su balledo ba a cikin garin yamma in mun dauki can bangaren kenan da yana cikin wannan hadirul masjidil haram su dai za su kiyasta suka ce abinda bai kai kasuru ba bai kai kenan balaguro ba dan duk sallar duk inda kaji ana magana kasuru ya kai balaguro kun gane ko ya kai aji azumi wa'annan maganganun duka maganganun malamai ne bari mu wuce su a gurguje hukunci na bakwai shine wane watanni ne ashhurul hajj su ma an yi sabani wanda dai muka gabatar wanda suka sanannu wanda malamai suka fi fade su ne watanni guda uku shawwal dhulqa'da dhulhajj amma su malamai suna ganin duka watanni shekara gabaki daya ashhurul hajj ne suka kafa hujja da maganar da Allah ya ce yas'alunaka an shahrul haraa wa yas'alunaka an al-ahilla kun gane suna tambayar ka dangane da watanni menene fa'idan wata ya kaza sai Allah ya ce kul huwa mawaqitu lin-nas wal-hajj suka ce tunda Allah ya ce mawaqitu lin-nas wal-hajj dukka watanni ana iya a dauki niyya harami na haji a cikin su amma dai maganar da malamai suka tafi duk da ita wannan maganar ita ce tafin rinjaye cewa dukkan watanni ana iya daukan ihramin haji niyyar haji a cikin su kun gane ko amma dai ayyukan hajin ai kuma ba za ka yi su ba sai a kwanakin su to wannan dai shine wasu malamai suka ce a daukan niyyar aiki haji ba a iya yin su sai a wannan watanni guda uku to idan ma mun dauki wancan maganar da jumhur suka fi tafiya ko mafiya yawan malamai cewa kowane wata a cikin watanni shekaru gabaki daya ana iya a dauki niyya ta aikin haji a cikin su to amma dai aikin hajin ba zai yi ba sai a cikin waɗannan watannin shawwal dhulqa'da dhulhajji wasu suna ganin duka watan Zulhajj Zulhajj wasu suka ce a kwanaki 13 daga kwana 10 farko zuwa ayyamin tashri'i kun gane ko amma ita Umara ba sabani ita Umara duka shekara ta duka a cikin shekara kowane wata kana iya kai Umara wannan kenan mu tafi hukunci na gaba hal yajuzu al-ihram bil hajj qabla ashhur al hajj wata ce dai maganar da muka gabatar tana da alaka da ita kun gane ko ba sai mun tsaya akan ta ba kenan koda dai ka dau niyyar wato zaka dakata kuma sai kwanakin aikin yayi sai hukunci na kusa da na karshe al hukmu at-tasi' ma hiya muharramatul ihram abinda aka haramta idan mutum ya dau harami mai dan gabatar da su kaman maimaici abubuwan da aka haramta wanda ya ihrami ya riga ya sa ya cire kayansa ya dau harami ya dau niyya na aikin haji ko umara abubuwan muharramatul ihram ga sunan kamar haka kawai bari in jero su an hana shi jima'i kun gane ko mutum ko da ya tafi da matarsa ba zai yi mu'amala ta aure da kuma duk abin da zai jawo hankali na ayi jima'i haramun ne kattaqbil kamar sumbatatta wallamsu bishahwati ko taba ta dan sha'awa duka wannan haramun ne wal ifshah da duk nau'i na alfasha wal kalamul qabih da zance mummuna kun gane ko da magana da duk zaka yi wa mace wacce take da alaka da mu'amala ta saduwa duka wayannan haramun ne da muqaddamati wannan su ne wayansu suka ce na gaba akwai iktisabus sayyi'at aikata laifuka duka haramun ne koda ba aikin haji ba laifi haramun ne to a can yafi tsanani kun gane ko can niyyar yi ma zunubi za a rubuta muta Allah ya mana tsani sannan da aikata da sanya mata su sanya abinda ake ce ma aikata kai laifuka da kuma mata su sanya abinda ake ce liqaf ba sa sa su za su sa kayan su amma ba su rufe fuskar su ba kun gane ko mace ba ta rufe fuskar ta ba shi ma duka an hana sannan da fitar mutun dai daga da'ar Allah na uku shine wato jayayya da musu kun gane ko ai ta gaddama duka Allah ya ce wala jidala fil hajj kun gane ko sannan tare da waɗanda suke abokan tafiya ne ko ko mai maka hidima ne ko dai waye ma an hana ba wanda aka yadda kai jayayya da su kun gane ko sannan suka ce hatta da abin da ya shafi wato sanya hula ga namiji kun gane ko da sanya turare ga namiji ga mace da namiji duka haramun ne sanya kaya waɗanda suke dukkaku yanke farce yanke wani gashi daga jikinka ka rage ko ka aske duka waɗannan an haramta sai dai inda larura kun gane ko shi wanda yake na kai waɗannan su ne abubuwan da aka haramta suna nan da yawa kuma a cikin littattafai na furu' littattafan fiqh sun kawo rago wanda bamu kawo ba kenan mai so sai ya koma can hukunci na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa kuma shi ne na ƙarshe shi ne ma huwa hukmu al-wuquf bil arfah menene hukuncin tsayuwa a arfa sannan kuma wa mata yabda waqatihi wani lokaci tsayuwa a arfa yake farawa mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajj arfah aikin haji duk in ma ka rasa komai a aikin haji to kakka sake arfa ta kufce maka dan sauran kana iya dawa ka yi su ko sannan kuma duk abin da kai na kurakurai akwai wanda ake biya da jini ko ba haka to amma ita arfa kakka sake ta kufce kun gane ko shi yasa suka ce ajma'ul ulama ala anna al-wuquf bil arfa malamai dukkan su sun hada akan cewa tsayuwa arfa huwa rukunul hajji al-a'zam shine rukunin aikin haji mafi girma liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-hajju arfa aikin haji shine arfa kun gane ko ko kuma arfa shine aikin haji kenan ba zai yiwu a tabbatar maka da haji ba sai da wuquf bil arfa kun gane ko yace man ja'a lailatin jam'in قبل طلوع الشمس ko qabala tulu'il fajr afwan faqad adaraka duk wanda yazo a ranar da ake tsayuwa arfa a dare kafin rana wai kafin alfajr ya bullo to hakika ya samu arfa ko da daddare ka shiga makka a ce kai ne karshen shiga ka dai shigo ba ko bayan sallar isha ne kai dai ka je ka tsayu a arfa kun gane ko to ka samu aiki haji sai ka daga baya ka zo kai abubuwan قدوم طواف القدوم ده طوافي ده السعي بين الصفا والمروه سنه يتي ورو ويرى الجمهور العلماء ما لمي مفيا يوا سنا غني ان الوقت الوقت التي يبدا من زوال يوم التاسع لوكاتين ده واتو lokacin tsayuwa arfa yake farawa daga lokacin da rana ta karkata daidai lokacin azhur kun gane ko dan rana ta karkata daga sama a rana ta nawa ta tara ranar da muke yin azumin ne to ranar daga daidai azara a wajen su kun gane kamar 12 kenan da wani abu mu kuma anan ina ga ba zai wuce karfe 10 ba tunda muna da tsayar lokacin awa 2 to daga wannan rana ta zo ta karkata a sama to shine lokaci wanda wato za a fara tsayuwa arfa ila tulu'il fajr yawm al-ashir zuwa ranar 10 kenan ranar sallah bullo al-fajr na ranar 10 ga wata shine zuwa bullo al-fajr na ranar sallah duka lokaci ne na tsayuwa arfa kuma duk wanda ya samu wani yanki daga cikin wannan yankin ya samu wato aikin haji wa annahu yakfi al-wuqufu fi ayi juz'in gashi nan ma yace ya ishi mutum wato samun haji inda ya tsayu a kowane yanki daga cikin wato yanki na lokacin tsayuwar arfa laylan na dare ne aw naharan ko na yini illa annahu idha waqafa bin nahari sai dai idan mutum ya tsaya da yini kun gane ko a yini ya tsaya kamar daga azhur zuwa al'asar duka kafin dai rana ta wada in ka je ka tsaya wajaba alaihi muddul wuqufi ila ba'da al-ghurub to ya zama wajibi ya dan ya bari sai rana ta wada kun gane kamar yanzu mutum yaje ya tsayu bayan la'asar kaga rana bata wadi ba ko to wajibi ne ya tsaya har rana ta fadi to mun ana son ka samu wani yanki na dare a arfa kun gane ko shi yasa ma aka ce a duk wanda ya samu kafin rana wato alfajr ya bullo ya samu arfa to amma wasu malaman suna ganin in da ka tsaya da rana kafin rana ta wadi ka tafiyarka to baka samu arfa ba kun gane ko amma dai wasu malaman suka ce ka samu sai dai kai laifi kun gane ko amma dai abin da yafi duk mutumin da ya tsaya daga yini a yini to ya bari sai rana ta fadi koda yana so ya daga ya bari bayan rana ta fadi koda magriba ne ko bayan isha ya tafiyarsa ya bar gurin kun gane ko amma kuma wanda ya tsaya har alfajr yake to kun san dai sai fi samu wato abin da yake lada insha Allah sai ya ce min amma idza waqafa bil layl amma idan mutum ya tsaya da daddare fala yajibu alaihi shay'un baya zama wajibi akan shi a ce sai ya gabatar da wani abu na saboda yayi kuskure wannan ita ce kuma mala yace kamar yadda Imam al-Qurtubi yace waqtalafa al-jumhur fi wanda yazo ma wato ita wato arfa qabala al-ghurub ash-shamsi wa lam yarji alaihi ya dawo yaji ya tsaya arfa kafin rana ta wadi ya bar gurin kuma bai koma ba kun gane ko suka ce wa'in suka ce sai yayi yanka ko kuma wato ya bar wani wajibi wa qala shafi wa ahmad wa abu anifa suka ce alaihi dam duk wanda yaje kafin rana ta wadi ya bar gurin to sai ya shi ma sai ya bada ji sai ya kenan gabatar da hadaya kun gane ko kenan shine zai yi ijibarin wannan aikin nasa ya gyara shi wasu suka ce wa qala malik alaihi alhajj alqabil imam malik ya fi tsaurara yace duk wanda bai samu da wani yanki na daraba a tsayuwa arfa to sai ya majo ya saki bai samu hajji ba shekara mai zuwa ya saki kun gane ko kuma sannan a shekara mai zuwa in yazo ya saki sai ya gabatar da hadaya sai ya gabatar da ita wannan shine ra'ayin imam malik warraju amma malik yace abin da yafi shine ma zahaba ilayhi jumhur lian man waqafa yawm al-arfa bil layl aw bin nahari maganar da malamai jumhuri suka tabi duk wanda ya tsaya a wani yanki na yini ko yanki na wato dare wato bil arfa faqad adda an-nas haqiqa ya gabatar da aikin haji wa kharaja min al-ahd kuma wato ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na aikin haji wal akmala amma abin da yafi an yudummul juz'an min al-layli ila an-nahari ya sanya wani yanki na dare na yini da na dare ya hada su ana so ka samu daren kun gane ko shine yafi kama fa'ala mustafa sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi haka ya hada me ya samu yini ya samu me dare kenan ka hada yini da dare dan ka samu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda malamai suka kawo wallahu alam abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana abinda nake so dai in ja hankalin mu duk wanda Allah ya sa yake da niyya zai je to da Allah ya samu malami wanda zai karantar da shi abubuwa da suka safi aikin haji domin yayi hajjul mabrur wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa laha jazaa'un illa aljanna bash laysa lahum jazaa'un illa aljanna bash da wani sakamako sai aljanna wanda ko yaje hajijiya kaga shi ya sani bai je ya koya ba kawai yaje yawon duniya ya dawo domin ka tafi ba ka san komai ba an yi hasara kenan da ka raba kudin ma ga talakawa ka tsaya ka sai shekara mai zuwa ka koya ka je kai aikin haji mai kyau wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh